إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren shida ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan february shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na biyar cikin jerengiyar darussa daga littafin ma'alim sunna annabawiya ta malam wato al-sheikh Salih ibn Ahmad al-Shami Allah ubangiji ya saka mashi alkhair karatukan da muka yi wata ke da taqribu sunna baina yadayil umma zamu tashi kai tsaya inda malam yake cewa a lamba hadisi na biyar an abi huraira ta qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati alaihi lalle daga cikin mutane ranar alqiyama na farkon wanda za a fara yi mahisabi ai mishi alqalanci رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه شنو متمن da ya mutu a fagen jihadi za a zo da shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa'arrafahu ni'amahu Allah ya mishi wato bayani akan ni'imomin da Allah ya mishi fa'arafaha kuma ya tabbatar da lalle an mishi wannan ni'imomin qala yace sai Allah ya tambaye shi yace mishi fama amilta fiha menene abinda kai da ni'imar da nayi maka قال سيمتم يجي قاتلت ناجي نايكي فيك دونك يا الله حتى استشهدت هر اكا كشي نافيلن فاما قال سيم الله يجي دشي كذبت قريا كيكي ولكنك قاتلت لان يقال جريء كادي جي كاشغا ياكين نني دون اتشي مكا جارمي فقد قيل كما انيبيكا انشي ما جارمي ثم امر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار sannan sai asa akama shi a jashi akan fuskar shi a wurga shi gidan wuta wa rajulun har ila yau daga cikin mutane na farko wadanda za a yi musu hisabi akwai mutumin da ta'allama al-ilma ya koyi karatu wa allamahu kuma ya koyar da wannan karatun wa qara al-qur'ana ya karantar da al-qur'ani ya koyi karatun al-qur'ani fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi gaban Allah fa arrafahu ni'amahu Allah ya sanashe shi ni'imomin da ya masa fa arafaha kuma ya gane ni'imomin qala sai a tambaye shi fa ma amilta fiha aikin me kai da wannan ni'ima da Allah ya maka ta ilimi. Qala sai yace ta'allamtu al-ilma, ya Allah na koyi ilimi. Wa 'allamtu, kuma na karantar da ilimin nan. Wa qara'tu fika al-qur'ana, kuma na karanta al-qur'ani dan kai ya Allah. Qala kadhabta, Allah yace mishi ƙarya kake. Walakinnaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alimu, sai dai kai ka koyi ilimi ne dan kawai a ce maka malami. Wa qara'ta al-qur'ana li yuqala huwa qari'un, ka koyi karatun al-qur'ani dan a dinga ce maka al-ramma. Faqad qila, kuma duk an gaya maka waɗannan maganganu a duniya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila ulqiya fi an-nar, shi ma sai a sa a kama shi a ja shi akan fuskar shi har zuwa wuta. Wa rajulun, na ukun su daga cikin wanda za a fara yi wa hisabi, akwai mutumin da wasa'allahu alaihi, Allah ya yalwata mushi dukiya. Wa atahu min asnafil mali kullihi, Allah ya bashi nau'in dukiya iri daban-daban. Fa utiya bihi, shi ma sai a zo da shi. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, sai a mushi bayanin ni'imominsa sai kuma ya gane su. Qala, Allah ya ce da shi. Fa ma amilta fiha, to wace irin, wani irin aiki kai da ni'iman nan da aka ma. Qala, sai ya ce ma taraktu min sabilin, ai ni ban bar wata kafa ba. Tuhibbu an yunfaqa fiha, duk wani abu da kake so a ciyar ya Allah. Illa anfaqtu fiha laka, sai na ciyar da dukiyar nan dan kai. Qala kadhabta, Allah ya ce mishi ƙarya kake. Walakinnaka fa'alta li yuqala huwa jawadu, za an dai ka dai yi kyauta ne dan a ce maka mutun ne kai mai kyauta, mai halin kyauta. Kuma faqad qila, kuma an faɗa haka din. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, shi ma sai a sa a kama shi ainihin wato a wurga shi cikin wuta a ja shi akan fuskar shi. Wannan hadisi kamar da muka ambata, Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 1900 da hadisi 5. Haka al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi, haka Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin Asnan al-Kabir dinsa. Wannan hadisi yana abinda yake nuni zuwa gare shi shine hadarin da ke cikin yin riya, hadarin da ke cikin yin aikin lahira dan mutanen duniya su gani su yaba maka. An ambaci mutane guda uku waɗanda a zahiri suna daga cikin mutanen da ake kallon kamar sun samu wato abinda suke da ake so a samu, sun samu falala. Da wanda ya yi jihadi, jibirin falalar da ke cikin jihadi, da irin alkawarin da aka yi ma waɗanda suka mutu a wurin jihadi, da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa ai su ba ma matattu ba ne. Wala tahsabu allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya, cewa ma su suna raye ne, cewa za a sanya rayukansu a cikin wasu tsuntsaye suna yawo ƙasan al'arshi akan kendir-kendir da aka kunna a wajen, suna yawo suna cikin annashuwa da nishadi, cewa ma wasu su za su soma a dawo da su duniya. Allah ya ce a ba za a dawo da ku duniya ba, amma dai ku zauna cikin ni'ima. Da duk irin abin da aka yi bayani na wato falalar jihadi, ba ta samuwa sai inda ikhlasi, sai mutum ya yi don Allah. To haka falalar da aka yi bayani akan darajar ilimi, darajar karantar da ilimi, darajar sanin alqur'ani, da falalar makaranta alqur'ani, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna tare da alkiram albarara, sannan za a dinga cin makaranta alqur'ani. Iqra wartaqi, karanta ka Hausa ma. Fa inna makanaka inda akhiri ayatin taqra'uha, gurin zaman ka shine aya ta ƙarshe da ka karanta. Da duk wannan falalar ita ma ba ta samuwa sai in an yi da ikhlasi, an yi don Allah. Hakanan kuma wato wanda Allah ya bashi dukiya yana aikin alkhairi da ita, wanda wannan shi ma hanya ce ta samun falala, amma ba ta samu ba sai idan an yi don Allah. To shi sa Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu yana ƙasar Sham, da aka zo aka karanta mishi wannan hadisin, hankalin shi ya tashi, yayi kuka yayi kuka har hawaye suka jika mishi gemunsa, har mutanen da ke zaune a fada suna cewa wanda ya kawo hadisin nan ya zo mana da sharri, ya zo ya sa shugaban ƙasa yana ta kuka. Bayan da Muawiya ya gyagije sai yake cewa a Allah ya faɗi gaskiya, yace sadaqallahu wa rasuluhu, sai karanta faɗin Allah, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsu, wanda yake son duniya inji Allah za mu bashi abin da yake nema a duniya, ba za mu hana shi ba. Allah ya ce sannan kuma ula'ika laysa lahum fil akhirati illa an, amma fa waɗanda suke neman rayuwar duniyar nan ma'ana suke yin abin lahira dan neman duniya, to zamu ba su shahara, zamu ba su yabon da mutane za su yi musu a duniya, za a ce sun yi kaza sun yi kaza, amma fa ba su da komai a lahira. Haka Allah ya faɗa a cikin suratul Hud. Muawiya sai karanta wannan aya. Shi kanshi Abu Huraira, kamar yadda zo a cikin wasu riwayoyi, mai wannan riwaya yake ba da labarin cewa Abu Huraira so uku yana attempting zai faɗa hadisin nan, sai faɗe su ma saboda tashin hankalin da ke cikin hadisin. Yace karshe ma sai da mutane suka gaji da ya suma a zuba mun shiruwa ya farfado, in ya ƙara attempting zai faɗa ya ƙara suma, duk sai suka wadi suka bashi waje. Sai shi wannan da yake ya jarabta yana son jin hadisin, shi mai riwayan shine ya tsaya ya jira hadisin nan. Wannan hadisin yana da tada hankali sosai. Idan muka kalli abin da ke cikin shi, mutumin da ya mutu a wurin jihadi amma ya tike a wurin a cikin gidan wuta, mutumin da ya cinye rayuwar shi akan tada addini ya tike a wuta, mutumin da ya dinga ciyar da dukiyar shi a wajen yin ayyuka da yace bai bar wata abu, bai bar wani abu ba na hanyar da ake Allah yake so a sa dukiya sai da ya saka, amma shi ma ya tike a gidan wuta. Saboda mene? Saboda duk basi ba dan Allah. Kaga wannan yana tsoratar da mu akan hadarin da ke cikin wato yin abu ba dan Allah ba. Allah ka tsare mu. To muka kalli gaban hadisin guda uku. Gaba ta farko batu da aka yi akan wanda ya mutu a wurin jihadi, wannan da shi da sauran da aka ce su za a fara yi wa hisabi. To a zahiri kamar yadda Ibnu Rajab al-Hanbali yake faɗa a cikin littafin shi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, yake cewa ka kalli wannan za ka ga ya saba wa wasu hadisai, kamar fadin Allah awwalu ma yuhasabu bihi, a fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-sala, farko abin da za a fara mu bawa sakamako akan shi a wani hadisi an ce sallah, anan a wani hadisin kuma an ce awwalu ma yuqda bainan nasi ad-dima, farko abin da za a fara yi mutane sakamako shine akan jini, akan abin da shafi kisa da sara da suka da harbi da makamantansu. To anan kuma yanzu gashi an ce kuma abin da za a fara yin hisabi akan shine waɗannan mutanen guda uku. To wanne ne kenan za a fara yin hisabi? Da haka malamai suke cewa kamar yadda ainihin yake cikin littafin ainihin wato Ikmalul Mu'lim na Al-Qadi Iyad da shi da littafin Sharhi Tawhid Muslim yake cewa wato in aka kalli ibadoji na arkanul Islam da sallah da azumi da zakka, to a cikin su abinda za a fara magana akan shine sallah. In aka kalli kuma rigingimu da ke tsakanin mutane, bashi, cin amana, sharri, dukiya da jini, to za a fara batu ne akan jina ne. In aka kalli kuma hisabin da za a yi wa mutane akan abinda suka samu a duniya na falala, shi ma akwai hisabi, shine summal tusaluna yawma idhin anin na'im, ko to za a yi hisabi akan ni'imomin duniya. To ni'ima ta farko da za a fara yi hisabi su ne waɗannan guda uku: ni'imar shahada, ni'imar ainihin wato ilimi, da ni'imar samun shahara a duniya, su ne za a fara yi hisabi. Da haka kuma ya nuni zuwa ga cewa Allah yana magana, domin gashi Allah zai magana da waɗannan bayi kamar yadda wani hadisi ya tabbatar da kuma hadisai da dama. Sannan mu kalli a wannan gaba ta biyu da ya ce na karantar da ilimi, na yi karatu kuma na karantar da ilimi. Yana nuni zuwa ga cewa ashe mutum bai iya karantar da ilimi sai ya yi karatu. Ta'allamtu da ilma wa 'allamtu, sai da ya koyi karatu sannan ya iya karantar da shi. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ce mushi kazabta, dukansu Allah zai ce musu sun yi ƙarya. To kenan a lahira mutum na iya yin ƙarya shi, idan aka ba shi dama ya yi magana, saboda wato tirjiya irin ta ɗan adam, zai nemi ya ƙarya ya faɗi abin da ba haka ba ne, amma ba zai sha ba in ya yi ƙarya. Ina fata mun gane wannan. Wannan ya nuni zuwa ga yadda ɗan adam yake da iya musu a ko'ina, har a lahira a gaban Allah subhanahu wataala zai yi attempting na ya yi ƙarya, zai yi ƙoƙarin ya yi ƙarya don ya fidda kansa. Al-Imamu Ibnu Asakir da Dimashqi, Allah ya gafarta mishi, ya da littafi guda da ya rubuta akan wannan matsala, sunan littafin wato Zammu man la ya'malu bi ilmihi, akan abin shafi gabar wajen malamai. Zammu man la ya'malu bi ilmihi, littafin majlisi ne, kamar kace a yanzu kace lecture ce, ya gabatar majalisi ne ya gabatar ya tattaro hadisai a bisa tafarkin su irin malaman da da isnadojin su yanayi yana magana akan wato illolin da ke ciki da wasu karin bayanai littafi ne har kankani bai fi shafi 40 ko 50 ba sunan tafi kenan zammu man la ya'malu bi ilmihi zargin wanda baya aiki da ilimin sa haka al-khatib al-baghdadi littafin sa na ainihin wato iktida'ul ilm al-amal koyi da ilimi amfanin ilimi shine aiki da shi Allah ya tsare mu to baya ga wannan sai mu kalli cewa ina makomar waɗannan bayi da suka shiga wuta shin sun shiga wuta shikenan sun tafi har abadan abidina ko kuwa malamai sun kalli wannan suka tattauna da nufin cewa lalle waɗannan bayi in dai sun tabbata musulmai ne masu imani to wannan shiga wutan bai nufin sun shiga wuta irin shiga wutan kafirai amma sun shiga wuta ne don Allah ya azabtar da su gwargwadon laifin da suka yi saboda laifin da suka yi na riya babban laifi ne za mu zo mu ji hadisai ƙari akan munin wannan laifi na riya Allah ka tsare mu daga shiga wuta al-Imam Tirmidhi al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah su rawaito hadisi ya ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yawm al-qiyamah duk wanda ya koyi wani ilimi wanda ake koyan wannan ilimin domin samun lahira shi kuma sai ya koye shi dan neman abin da ke duniya to wannan mutumin ranar al-qiyama ko kanshin aljanna ba zai ji ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu to haka kuma gaba ta ukun da akai magana akan masu kuɗi masu wadata waɗanda ke ciyar da dukiyar dan daga kalmar Allah da yace ba na barin wani tafarki wato na abin da ya kamata a sanya dukiya a ciki face na yi aiki da dukiyar don Allah shine wato sadaka zakka ciyar da marayu ƴan tabayi taimakon masallaci taimakon talakawa duk wani abu da kasan ana yi wanda a cikin shi akwai ciyar da dukiya to waɗannan abubuwan yace da yana yin su waɗannan abubuwan da aka zama guda uku ba su kaɗai bane babu kan riya jama'a amma an lissafa abubuwan da riya tana saurin shigansu ne domin in ka kalli dukiya duk ibadar da ake yi da dukiya to tana da sauki riya ta shiga ciki kamar yadda Ibnu Rajab yake cewa fal ikhlasu fiha azizun ikhlasi a cikin waɗannan ayyukan yana da wahala a ayyukan da za a yi da dukiya ko dai mutum ya zama marowaci ya kasa yi gaba kiɗa ko kuma yana yi din amma yana so a yaba mishi shi yasa ayyukan dukiya wanda za ka yi da dukiya ake so ka dinga ɓoyewa kamar yadda hadisi yake cewa daga cikin wanda za a sa a ƙarƙashin inuwa al'arshi akwai mutumin da yake sadaka wanda hagun shi ma bata sa abin da damar shi ta bayar ba da haka za ga salafus salihun radiyallahu anhum sun kasance suna yin sadaka ne a ɓoye al-imamu zainul abidina rahmatullahi alaihi jika manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kasance sanda yake raye ana tuhumar sa da rowa saboda ba a san yana yin kyauta ba ashe sai cikin dare yake ɓuya ya dinga bi gida gida yana aje musu buhunan abinci ba a gane haka ba sai da ya mutu waɗannan gidaje sai suka ga an daina kawo musu abinci sai suka gane ashe wane ne da yake wannan aikin amma babu wanda ya san yana yi sai Allah sai kuma sanda Allah ya nufin bayyana haka bayan rasuwar shi ina fatan mun gane wannan za ka kai kokari da aikin da za ka yi na alkhairi kai iyayen ka ga cewa ka yi shi don Allah idan ka jira yana neman bujiro maka yi kokari ka tunkuɗe ta kar ka bari ta ɓata maka aiki sai malamai suka ce riya mataki uku ce akwai riya wadda take aiki wanda yake riya ne mahadan khalisan asalin shi dukkan shi riya ne wannan ma duban ganin Ibn Rajab ne a cikin wancan littafi na shi wannan aikin zaka ga mumini baya yin shi masu yin irin wannan sai dai tsantsagaryen munafiki wanda ba dan Allah yake ibadarsa ba wanda zai zo kawai yana yin wata ibada amma asalin manufar shi kawai mutane su gani kamar yadda Allah yake cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila kaga wannan sune munafikai haka
fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Wadannan da munafikai ake, to kar ka yadda ka shiga cikin wadannan sahun, wadanda za su dinga yin ibada amma asalin niyyarsu kawai mutane suke so su ga su, ba sa neman wani abu da ke wurin Allah. Ya zama mutanen kana so su gani su yaba haka, ko kuma kana so su gani su jawushi, to haka kuma wanda ke barin wani abu ba dan mutane su yaba su ce yana da kirki ko ya san abin da yake ko yana da hankali, shi ma riya yake, wanda zai bari yin wani abu wanda ya kamata yi da tunanin cewa in an gani za a ce ya kyauta, to wannan ita ce mataki na riya wanda zai iya kai mutum zuwa ga shirka. Mataki na biyu shine mutum yana yi dan Allah, amma kuma a cikin yana yi dan Allah riya tana sadadowa ta shiga cikin aikin, to anan ta shiga cikin asalin aikin ta bata aikin. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisin Qudsi, Allah yana cewa ana agna shuraka'i al-shirk, ni Allah na fi dukkanin waɗanda ake tarayya da su wadata, da haka duk wanda ya wani aiki ya sa mun shiriki Allah ya ce ba na son wannan aikin. Haka kuma hadisin al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sallayu ra'i faqad ashraka, wanda duk ya salla da riya to yayi shirka, wa man tasaddaqa yura'i faqad ashraka, wanda yayi sadaka da riya faqad ashraka har zuwa karshe. Mataki na uku na riya shine zama asalin aikin da mutum yake yi dan Allah yake, amma kuma sai ya dinga jin wani abu na bujiro mishi na san yabo, ko kuma ana yaba mishi sai ya dinga jin dadi, bai nufaci abin da ke wurin mutane ba, amma riyan tana bujirowa, to idan ta bujiro ya ji tsoro ya maza ya kauda ita babu wata matsala, amma idan bai kauda ita ba za ta bata aikin da gwargwadon yayin ta shiga, bata shiga cikin asalin aikin ba, amma ta bata wani reshe na aikin. Shi sa ikhlasi din kamar yadda suke faɗa yana da wahala kwarai, musamman a ayyukan da suke bil adama na cin moriyarsu, wa wanda kake tsakaninka da Allah ba kadai, galibi da sallah da azumi da sallar dare da kake yi ko istighfari, wannan kana yi ne daga kai sai Allah, to ba su cika samun matsala ba wannan, kamar yadda ayyukan dukiya suke samun matsala, ayyukan dukiya da ayyukan da ake a cikin mutane da ayyukan da ake dan amfanin ya kai ga wasu. Dan haka zaka ga malaman salaf suna cewa wajibi ne ga mutum ya zama yana da kwadayi wajen tantance niyyarsa dan ya tabbatar da cewa bari yake yi ba, sannan kuma da addu'o'i waɗanda za su taimaka mishi, kamar yadda Allah yake cewa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Akwai malami cikin magabata wato abin nan kenan mutarrif, kamar yadda Ibn Uyayna ya bada labari yace mutarrif ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilayka minhu thumma uttu fihi wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam afi bihi wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka fa khalata qalbi minhu ma qad alimta. Haka Abu Nu'aym ya roto a cikin Hilatul Awliya, yana yi addu'a yana cewa ya Allah ka gafarta mini akan abin da na tuba, na ce na tuba Allah, amma ka san na koma na ƙara yi, kamar yadda duk muke yi kullun ka tuba daga laifi kaza kuma ka je ka ƙara aikatawa. Yace ya Allah ina nema ka gafarta mini akan abin da nayi alƙawarin zan dinga maka na aikin alkhairi kuma na kasa cika wannan alƙawarin. Ya Allah ka gafarta mini akan abin da na riya wa raina cewa dan kai nake yi, ashe kuma riya tana zuwa ta shiga, kamar yadda ka sani ya Allah. Wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in bayin Allah mutanen da Allah ya gafarta musu. Wannan kenan, sai mu je gaba inda malai yake cewa wani abi kabsha al-anmari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu thalathatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan sahabi mai suna Abu Kabsha al-Anmari shine Amru ibn Sa'd, wasu kuma su ce sunan shi Abdullahi ko kuma Umair, akwai maganganu da yawa akan sunayen shi. Yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa thalathatun, abu guda uku, uqsimu alaihinna, zan rantse muku da Allah akan su, wa uhaddithukum hadithan, in ba ku labarin su, fahfazuhu, ku kiyaye labarin. Kala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malu abdin min sadaqati, dukiyar bawa ba ta raguwa saboda sadaka. shedan ne yake riya ma mutane wannan ashaitanu yadukumul faqara shine kenan maka cewa an kace rata kare amma Allah da ya bada dukiyar yayi alƙawarin cewa sadaka ba ta rage dukiyar sai dai ta karu kuma ka bincika zaka taba jan an ce ga wanda dukiyar shi ta kare saboda sadaka ba sai dai kaga tana hauhawa amma akwai da dama da dukiyar sa ke karewa saboda tsabaragen ajiyewa ko kuma su su kare su bar dukiyar bayan sun kare kuma a rabe dukiyar su je su jira hisabi wala zulima abdul annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu kuma babu wani bawa da za a zalunce shi mazlamatan kowane irin zalunci a zalunce shi game da dukiyarsa game da mutuncin shi game da rayuwarsa game da komai fasabara sai yayi hakuri alaiha akan wannan cutarwa illa zadahu Allahu izzan face Allah ya kara mishi daukaka ai maka wani abu na cuta ka gane an cuce ka amma sai ka hakuri dan Allah ka tuna falalar da kuma waɗannan mutane suke da shi a wajenka wala tansawul fadla bainakum in kai haka to sai Allah ya kara maka daukaka amma wannan yana da wahala saboda hakuri ne yana da wahala kamar da Allah subhanahu wataala yake fada cewa wala in sabartum lahu khairul lisabirina kaga ashe as-sabiruna wasu mutane ne ke bantattu a cikin mu'minai ba kowa ne yake da hakuri ba amma in kai kokari ka koya wa zuciyarka hakuri in an cuce ka karka ce sai ka rama da kanka ka yafe don Allah ka bari don Allah to wannan zai sa ka samu daukaka wala fataha abdun baba mas'alatin babu kuma bawan da zai bude kanshi kofar roko roƙon mutane illa fataha Allahu alaihi baba faqarin face Allah ya bude mishi kofar talauci koda ya samu kuɗin ya tara amma zai ci gaba zama a matsayin talaka za ga mutane da dama za a ce wannan mabaracin yana da kuɗi yana da kaza amma dai haihu sunan shi talaka bai da karama ko alfarma ko cika ido ko kwarjini irin na masu kuɗi ba haka bane ya tara kuɗin ta hanyar bara amma zuciyar ta talakawa ce bai iya cin abinci mai kyau bai iya sa sutura mai kyau bai iya hawa abin hawa mai kyau bai iya auren mace mai kyau duk abin da ake da kuɗi na amore kuɗi bai iya yi shine ma'anar wannan talaucin shi ko ba zai iya ba wani ba ba zai iya yin zakka ba ko ba zai iya hakura da baran nan ba shi sa bara muguwar sana'a ce jama'a ba sana'ar musulunci ba ce din mai yin bara kamar yadda kitabu hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda da yake roƙon mutane to yana roƙon alhaniya da abin da zai ishe shi yana roƙon su wuta ne ya rage ya an shi kaɗan ko da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ranar alkiyama masu bara za a tashe su fuskar su babu nama wato fuskar su babu alamar mutunci a tare da su sai zama kwarangwal ne kawai na kansu kamar da kake ganin kwarangwal a abin nan haikal na dan adam din nan haka ba a tashe su da wannan skeleton na kansu alama ce in kaga mutum haka a lahira alama a duniya roko yake to da haka in ba ya zame mu mutum dole ya rasa yadda zai ba to ka guje wa duk abin da za ka yi wa kana yin bara ka nemi abin da za ka yi in ka rasa ka yi hakuri za ka samu wata rana sai ya zama ka dole to anan ya halasta idan kuma ka samu abin da kake bukata to sai ka daina bara din ba za ka mai da bara sana'a wanda mu misali a kasan mu akwai wanda an san sana'ar su bara ana ce da su almajirai ga sunan kala-kala da wanda suke musakai da wanda suke masu ba da labarin cewa su matafiya ne da wanda suke ba da labarin cewa suna da larura a asibiti da kuma yara ƙanana wanda ake turo su almajiranci gari-gari a ƙasashen Hausa duk waɗannan suna cikin karabkar profession na almajiranci wanda anan ƙasar kawai aka san da shi to wannan ba daidai bane jama'a ya kamata al'umma su gane kuma kowa ya ɗauka kanshi mas'uliyar abin da ya kamace shi idan ka haifi ƴaƴanka to yi kokari ka ciyar da su in ka kai su makaranta ka ta alqur'ani yi kokari ka kai musu abin da za su rayu a kai na abinci idan maraya ne to waɗanda suke fa a matsayin waliyan shi suka mishi wannan wulakancin su jira sakamakon su a wurin Allah sun dayya a marayu kuma wannan ya da gaskiya abin da ke haifar da ci gaba da samuwar munanan al'adu a cikinmu domin almajiri musamman yaro karami din nan psychologically al'umma tana karantar da shi munanan tunani ne ya zo gidanka yayi bara ba a bashi ba ya tare ka a mota yayi bara ka ki kula shi a bakin ATM a bakin kasuwa ko ina suna bara a gidan abinci suna ganin ana ci abinci mai kyau an hana su masu gida abincin su kore su masu siyan abincin su tsane su duk wannan yana gina musu kin duk mutanen da ke kewaye da su ne tun daga iyayensu da suka kawo su har kudinan da bakwa ba su ɗaiɗai wanda ke ba su kawai suke ganin mutuncin su da haka zai gina a cikin tunaninsu cewa waɗannan al'umma azzalumai ne zaka suma idan suka samu girma suka samu rabu zaka suma za su zama azalumai kallo da kyau ga duk wanda yayi almajiranci daga baya ya samu kudi zaka ba idan imani kakka ji haushin shi yana tana irin abubuwan da aka mashi ne duk wanda yayi almajiranci ne na faɗa magana ya sa abin da yake nufi in ka tana ko baka almajiranci ba ka tana cewa akan akaranta allo kuma ka tabo ku akwai azzalimi da ya matsa maka yaya kake jin takaicin shi a yanzu ko kuma wani da ya taba gaya maka wata muguwar magana kana yaro har yanzu zaka dinga ji a tunaninka cewa wani fa bai kyauta maka ba to ina kuma wanda tsawon rayuwa shekara 10-15 a haka ya rayu almajiri ya ji yunwa duk sanyin nan da ake yanzu ba za ka gan shi da rigar sanyi ba ba za ka gan shi da safa ba ba za ka gan shi da hula ba haka za ka gan shi yana yawo kamar karangani bai yi wanka ba in yunwa yake ji haka zai wuri ya kwana da ita ko kuma malaman su kwace ko manyan almajirai su kwace abinci mai daɗi in rashin lafiya yayi haka zai rashin lafiya har ya warke don kanshi har ya developing wani resistance kaga ba sa rashin lafiya ma'ana don wani sanyi ko ruwa ko iska ko sauro ba ya iya musu komai sai riga sai developing resistance irin yaran mutunan da yanzu yaro in ya shiga wannan sanyin sai ya mara ko almajiri ba ruwan shi sai kwana a waje a baranda zai kwana babu da ya same shi saboda jiki shi ya riga ya bushe to in Allah ya sa ya tsira domin kuma survival is ultimate ya kai ga wani mataki sai ga shi bai da imani kuma duk al'umma ta haifar da wannan dan haka wannan alhaki ne akan iyaye tukun na farko sannan kuma alhaki ne akan shuwagabanni su tsara yadda za a yi makarantun allo yanda ake na boko ai su ma ƴan Najeriya ne su ya kamata a ce su ma suna da hostel suna da malamai suna da board da ke kula da ilimin su a ba su abinci a ba su ilimi shikenan abin da ya kamata a musu kenan ko ɗan Najeriya yana da haƙƙin ya samu ilimi irin wanda yake so ba daidai bane a ce za a rufe makarantar allo gabaki daya ba kuma daidai bane a bar su ci gaba da gudana haka a ci barkatai ba daidai bane Allah shi kyauta malai ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhaddithukum aw kalimatan nahwaha mai riwaya ya ce sai annabi an bace ta kalma kwatan kwacin wannan wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bari in ƙara baku wani labari ku kiyaye shi qala sai annabi ya ce innamad dunya li arba'ati nafar lalle ita rayuwar duniya halin rayuwar duniya yana kan mutum hudu ne wasu mutane guda hudu a duniya sune suke cin moriyarta abdin razaqahullahu malan wa ilma mutum na farko a duniya shine mutumin da Allah ya bashi dukiya da kuma ilimi na addini fa huwa yattaqi fihi rabbah yana iya kokarin shi a cikin wannan ilimin da dukiyar yana jin tsoron Allah wa yasiru fihi rahma kuma yana sada zumunci yana jin tsoron Allah yana sada zumuncin wannan ilimin da dukiyarsa ta hanyar karantawa ta hanyar gina makaranta ko wakafi sada zumunci da ƴan uwansa da sauransu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san haƙƙin Allah game da dukiyar nan wato malami kuma mawadaci yana aiki da dukiyarsa kuma yana aiki da iliminsa fa hadha bi afdalil manazil to wannan yana mataki mafi dawaka a wurin Allah akwai malamai da dama za ka gansu suna da wadata irin su Abu Hanifa irin su Al-Layth ibn Sa'd irin su Abdullahi dan Mubarak akwai su cikin sahabbai irin su Abubakar irin su Umar suna da wadata kuma suna da addini suna da ilimi suna da addini kuma suna da ilimi wa abdin razaqahu Allahu ilman da kuma bawa wanda Allah ya azurta shi da ilimi wa lam yarzuqhu malan amma Allah bai bashi dukiya ba akwai malamai talakawa irin su Ahmad ibn Hanbal malamai ne amma talakawa ba su da komai irin su Imam al-Bukhari shi ma da bai da kudi daga baya samu da akwai su da yawa to irin waɗannan malaman da ba su da kudi su kuma fa huwa sadiqun niyya suna da kyakkyawan niyya game da ina ma su samu kudi su yi irin aikin da wancan yake suna cewa a zuciyarsu ya kulu law anna li malan ina ma da ina da dukiya la amiltu bi amali fulanin da nayi irin aikin wani fa huwa bi niyyatihi wannan malami na biyu wannan mutumi na biyu niyyarsa da shi da wancan na farkon fa ajruhuma sawa'un ladan su iri ɗaya ne wannan yana nuni zuwa ga kyakkyawan niyya tana iya sa mutum ya samu aikin da ladan aikin da ma bai yi ba kenan idan mutum yayi niyya kyakkyawa Allah ya san gaskiyar niyyar idan ya samu abin arzikin zai yi wannan aikin alkhairin to Allah zai bashi wannan ladan amma wanda niyyar shi ta ƙarya ce to ba zai samu wannan ladan ba. Hazali ma Allah na iya jarabta shi ya bashi abin dan Allah ya ƙaryata ƙirƙiryarsa. Kamar yadda Allah ya yi waɗannan mutane guda uku da mai kuturta da mai mele da kuma makaho ne ko? Gaskiya hadisi yana cikin Sahih Muslim, yana na cikin Riyadus Salihin. Wanda kowa a cikinsu yana kurina cewa Allah ya bashi lafiya, idan Allah ya bashi dukiya zai yi kaza zai yi kaza, sai Allah ya basu lafiyan kuma ya basu dukiya. Guda biyu suka zama makaryata ne, Allah ya tona asirin ƙaryarsu, ɗayan kuma ya zama cewa mai gaskiya ne. To haka duk wanda yake neman wani abu wanda yana ganin in ya samu zai abin arziki, sawun shugabanci ne ko ilimi ko wani mukami, to idan Allah ya so ya tabbatar da kudurarsa a kai sai ya baka mukamin. Idan da gaske ne niyyarka sai Allah ya taimaka maka sai ka yi aikin alkhairi. Idan niyyarka mummuna ce sai Allah ya fito da komai naka fili kowa ya ganka. Za ka kiyayi cika baki akan abin da ka san niyyarka ba ta kai ta gaskiya kai ba. Wanda yake da irin wannan kyakkyawan niyya da shi da wanda ya aikin sai su samu lada iri daya. Wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, da kuma bawa wanda Allah ya bashi dukiya shi ko bai bashi ilimi ba. Aga na farko mai dukiya da ilimi, na biyu mai ilimi ba dukiya, na uku mai dukiya ba ilimi. Wannan fa huwa yakhbitu fi malihi, shi wannan yana fadi tashi ne, yana fagamniya, yana kece raini a cikin dukiyarsa. Bi ghairi ilmin, ba tare da masaniyar abin da ya kamata ba. Ma'ana hatta dukiya tana buƙatar ilimi ne da za ta sarrafa ta kenan. Muhimmancin ilimi game da komai, wannan wani lokaci yana yin wannan aikin na rashin ilimi da tsabaragen rowa da alfahari da jin cewa ya isa ne shi sa ya samu, irin na ƙaruna innama utituhu ala ilmin indi. Wani lokaci kuma da almubazzaranci da biye ma rayuwar duniya, biye ma sha'awa-sha'awan duniya, duk abin da ya gani ya siya, duk abin da ya ga dama ya gina, duk istirar da ya ga dama ya sanya ya tabbata dukiyar, da kuma yin riya a ce shi mai dukiya ne, da yin alfahari cika baki da yana cikin ayyuka na ya takhabbatu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu, baya jin tsoron Allah ya zo kashe kuɗi. In ya zo juya kuɗin baya jin tsoron Allah, babu tausayi a kasuwancin shi ko sana'ar shi. In ya zo kashewa baya jin tsoron Allah, in zai yi biki, in zai yi gida, in zai sayi mota, in zai duk abin da zai yi sai yayi alfahari, sai yayi takama, yana jiji da kanshi. To wannan wala yasiru fihi rahimahu, kuma baya sadar da zumunta ga ƴan uwanan da dangi a ƙauye, ba su da wadata, shi kuma yana da ita baya ba su, sai dai ba masu kiɗa da karuwai da masu ainihin wato zuwa maula a gidan shi, da masu kawo mishi gulma da ƙarya da abokan harkar banzan shi, su kawai yake ba kuɗin shi. Amma talakawa da makwabta da dangi na kusa da na nesa wanda ba su da shi, waɗannan ba ruwan shi da su. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, kuma baya sanin haƙƙin Allah na zakka da sadaka da haƙƙin makwabta da haƙƙin talakawa da haƙƙin mai tambaya da haƙƙin ma wanda bai tambaya ba, lisa'il wal mahrub, duk baya kulawa da wannan. Fa hadha bi akhbasil manazil, wannan shi kuma yana gida mafi zama wato khabifi, mafi munin gida a lahira. Allah ka tsare mu. Idan muka lura shi wancan na tsakiyar, kaga an danganta shi da mai aikin alkhairi saboda niyya alkhairi. To shi kuma wannan shine yake a ɗayan gefen kenan saboda munin aikinsa. To da shi da cukon na hudun irin mu galibi talakawa din nan, wanda ba mu da kuɗin amma muna da mugun fata na mu samu kuɗi mai mugun aiki. Kaga gara ma wanda ya samu kuɗin ya mugun aikin ya more duniya ko? Kai baka samu kuɗin ba kuma baka more duniya ba, za kuma ka sha matsala a lahira. Shine annabi ya ce wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman, Allah bai bashi dukiya ba shi wannan bawa, kuma Allah bai bashi ilimi ba. Shine mu talakawa, mu ya ayyuhan nasu, ba mu ga tsuntsu, ba mu ga tarko, ba ma cikin lissafin masu kuɗi, ba ma cikin lissafin masu ilimi, duk ba ma cikin wannan lissafin. Amma me ya fata mu? Fa huwa yaqulu, yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, ce wallahi da ina da dukiya ni ma sai na kece raini irin na wani. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un, shi wannan da muguwar niyyarsa laifinsa iri ɗaya da na wancan da yake laifin. Wanda kaga yana kece raini sai yana baka sha'awa, ina ma kai ma ka samu kuɗi ka kece raini kai rashin mutunci irin nashi, ka taka kowa, ka karya kowa, kai duk abin da kaga dama ka kece raini. To wannan mugun tunanin da kake da shi ya baka mugun zunubi yadda yake dibin zunubi haka yake maka dibin zunubi kaga wannan shi fa asara mun gare shi yana morewa a duniya alal akalli ya samu duniya ta yi kuma a ƙarshen al'amari ya tuba in Allah ya so shi da tuba kai kuma baka samu ba kuma niyyar ka mummuna to shine malamai suke cewa ashe niyya ta da tasiri hatta ga aikin da ba aikata ba abinda kake kudircewa a ranka kana so kai yana iya sa ai maka hukunci da cewa kai iri kaza ne kamar da hadisin can da yace wanda yayi kisa da wanda aka kashe dukan su ɗan wuta ne sabai suka ce to ai wanda yayi kisa mun ga aikin da yayi amma wanda aka kashe ba annabi yace laqad kana harisan ala qatli sahibi ai shi ma yana so ya kashe ɗaya ne inda ya samu hali ma'anan kana da mummunan niyya to za ta sa maka mummunan zunubi sai ka kiyaye mummunan niyya ya zama kullum zuciyarka kyakkyawan niyya take da shi kar ka dinga wani yana aikin banza yana rashin kirki yana zalunci yana aiki mara daraja ka dinga fatan ina ma ka samu irin wannan dalilin da zaka yi shine irin aikin da mutanen Qaruna suka ce ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu haddin azim suna fatan ina su samu irin abin da ya samu lalle yana da rabu mai tsoka da ya shiga matsala kuma suka dawo suna tuba ina fata mun gane wannan wannan hadisi kamar da malam ya faɗa anan al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah haka nan ma al-Imam Ahmad ya fitar da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin al-Imam al-Baghawi a cikin sharhus sunna hadisi ne tabbatacce Tirmidhi yana cewa hadisi ne hasanun sahihun har ila yau dai shi ma wannan hadisin kamar na baya yana nuna mana muhimmancin kyakkyawan niyya ikhlasi gasgata niyya mai kyau da kuma hadarin da ke cikin mummunan niyya sannan kuma yana gwada mana abubuwan da su ne da su ake more duniya abubuwan da mutane suke lissafa a matsayin mutum ya samu duniya da gaskiya akwai dukiya da gaskiya akwai ilimi dan uwansa da ba mata ba shine sarauta zamu ga muji wasu bayanai akai a gaba insha Allah malam yace wa Nabi Umamah al-Bahili qala daga Abu Umama al-Bahili shine Sudayyu ibn Ajlan an ji hadisin shi a baya yace qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa adh-dhikra ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me kake gani game da mutumin da yaje jihadi yaltamisu al-ajra wa adh-dhikra yana neman lada amma kuma yana so a ji labarin jarintarsa malahu me zai samu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace la shay'a lahu bashi da ladan komai fa aadaha thalasa marratin wannan bawan Allah ya maimaita wannan tambaya har sau uku ya qul lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma annabi na ce masa la shay'a lahu yace bashi da komai thumma qala sannan yace inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna allaha la yaqbalu min al-'abdi illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhu Allah baya karban wani aiki daga wun wani bawa sai abin da ya zama na Allah ne kadai ba a cakuda da kowa ba kuma an nemi fuskar Allah da shi ne na min al-amali ya na karanta min al-amali na'am illa ma kana lahu khalisan Allah baya karban komai daga cikin aiki sai abin da ya zama illa ma kana lahu khalisan wanda aka yi dan Allah kadai wa butughiya bihi wajhuhu kuma aka nufaci fuskar Allah da shi wannan al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a lamba hadisi na 3140 shi ma hadisi ne tabbatacce wannan hadisin shi ma yana nuni zuwa ga muhimmancin ikhlasi da hadarin da ke cikin yi koda kana yi dan Allah amma kuma da wata manufa ta duniya ya zama don Allah kadai kake yi malamai suna cewa akwai sharɗan karɓar aiki guda uku sharadi na farko shine wannan mas'ala ikhlasi yin dan yi dan Allah shine sharadi na farko dole sai ya zama dan Allah ne sannan sharadi na biyu ya zama wato shari'ar musulunci ta ce maka kai aikin Allah ne ya ce kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadi na uku ya zama kuma ya dace da tafarkin da Allah ya ce kai ko da Allah ne ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce kai in baka yadda aka ce kai ba za ka karba ba ma'ana sallah kai ta dan Allah niyyar ka kenan sannan kuma Allah ne ya umarni da sallah sannan na uku kuma ya zama kayi ta yadda Allah din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ayi in ka rage haka za a rage daga cikin ladan gwargwadon abin da ka rage wa nabi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama yub'athu an-nasu ala niyyati annabi alaihi salatu wasalam kamar da yake cikin sunan ta ibnu majah a lamba hadisi na 4229 annabi alaihi salatu wasalam yake cewa innama yub'athu an-nasu lalle sani cewa kadai za a tashi mutane ne alkiyama ala niyyatihim kowa gurgurdan niyyarsa irin niyyarka ta kirki sai ta shika cikin mutanen kirki niyyarka ta banza a cikin mutanen banza niyyarka ta riya a cikin masu riya niyyar ikhlasi a cikin masu ikhlasi dan haka ko da yaushe kai kokari ya zama niyyarka mai kyau ce wa an ad-dhahhak ibn qais radiyallahu anhu daga ad-dhahhak ibn qais ibn khalid ibn thalaba al-fihri dai daga cikin kananan sahabbai ne wannan an haife shi a shekara ta 4 ne bayan fara wahayi karamin sahabi ne daga cikin sahabbai yana daga cikin jarumai kuma masu kyauta ya zauna kasar Dimashka kuma yayin Muawiya aiki gwamna ne na Muawiya lokacin da abin nan wato Yazid dan Muawiya ya rasu sai ya kirayi mutane zuwa ga Mubayya ga Abdullahi dan Zubair daga baya kuma ma ya nemi cewa shi a mishi Mubayya shine suka yaki da Marwan dan Hakam a kashe shi a wannan yaki a shekara ta 64 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kani ne ga wata mata din mai suna Fatimatu bintu Qais wata shahararriyar mata cikin mata sahabbai da suka yi hijira tun farko din nan wanda take da hadisin jassasa bamu zo mu ji shi a gaba hadisin tarihin ganin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Adiyu dan Hatim ya bashi labarin cewa ya ga wata dabba mai suna jassasa da kuma hadisin tarihin da Annabi ya ce mata ki auri abin nan tace Muawiya da Abul Jahmi sun nemi aurenta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata karki auri Muawiya ba shi da kudin ciyar da iyali a lokacin talaka ne kar kuma ki auri Abul Jahmi shi kuma mugu ne yana dukan mata sai Annabi ya ce mata walakin ankihi Usama ma ki auri Usama mana tace na aure shi fa wajadtu fihi khairan kathira ta samu alkhairi mai yawa daga auren shi sahabiya ce mashhuriya akwai hadisanta da dama a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kuma matar da majlisu shura da sayyidina Umar ya kafa wanda suka zabi halifa a bayan shi to a gidanta suka zauna suka yi wannan mitin din Allah ya kara mata da to yaye shi ce an ce ta girme shi sosai wajen shekara 10 kaninta ne wannan sahabin mai suna Dhahhak ibn Qais shine yake cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تعالى يقول للي الله سبحانه وتعالى yana cewa ana khairu sharikin ni ne mafi alkhairin wanda duk ake shirka da shi ma'ana bana kulawa da shirka bana yadda ai shirka da ni man ashraka bi wanda duk yay shirka da ni fa huwa li shariki na bar ma sharikin nawa na kyale mai shi ya ayyuhan nasu akhlisu a'malakum lillahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan wannan farkon hadisul qudsi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ku tsarkake ayyukanku dan Allah fa inna allaha la yaqbalu min al'amali illa ma khalasa lalle shi Allah baya karban wani aiki sai abin da ya zama dan shi kadai wala taqulu kar ku ce hadha lillahi warrahimi don Allah tare da zumunta fa inna lirrahimi wa fa innahu lirrahimi wa laysa lillahi minhu shay'un da abinda kai kace kai dan Allah tare da zumunta to Allah zai bar wa zumuntan baya son komai wala taqulu kar ku ce hadha lillahi wa liwujuhikum wannan dan Allah ne tare da girman ku fa inna ma huwa liwujuhikum to zai zama dan girman mutanen kai kai walaysa fihi wa laysa lillahi fihi shay'un Allah ba ruwan shi da komai da ke ciki wannan hadisi yana cikin littafin al-ahadith al-mukhtara ta Diyauddin al-Maqdisi haka al-Bazzar ya ruwaito shi da Abu Dawud da Tayalisi da kuma Daraqutni da kuma al-Imam at-Tabarani al-Imam at-Tabarani Abul Qasim da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi su sun ruwaito shi ne daga sahabi Shaddad dan Aus ba daga wannan hanya ba a ciki kuma sai Allah yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta fadin Allah faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake fatan ya gamu da Allah salin alin fal ya'mal amalan saliha, to lalle ya tabbatar yayi aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya sanya wata tarayya da wani Allah a cikin duk ibadarsa. Duk waɗannan hadisan abinda suke nuna muhimmancin sa shine muhimmancin yin abu don Allah. Duk abinda zaka yi na ibada, ya kai dan uwa musulmi, yi kokari ka yi shi don Allah, yi kokari ka tsarkake niyyarka, kar ka yi ba don Allah ba. To malamai suna cewa idan aka samu bawa yana yin wani abu ba don Allah ba, shin bari zai yi gaba daya ko kokarin gyarawa zai? Abin da ya kamata shine kokarin gyarawa, kai ce zai bari. Saboda an samu malamai da dama da suke faɗa da kansu a cikin tarihin su cewa sanda suka fara neman ilimi ba don Allah suke ba, ko dai wani abu ne ya ba su sha'awa, sun ga cewa wani ya zama malami ya zama babban mutum, bari su ma su idan su kai ga wannan gacin. Ko wani ya ci musabaka ya zama an ba shi kyaututtuka da dama, sai ka kama bari ka yi mana. Ko wani sa'ana ne bai kamata a ce ya iya ni ban iya ba, kaga manufofin ba manufofin lahira bane. To amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sosu da alkhairi, sai ya gyara musu niyyar su yau da gobe, ma'ana bayan ilimin ya ratsa su sai niyyar ta gyaru. Haka idan mutum yana wani aiki na alkhairi, zai kokari ya ci gaba ne ya gyara niyyar, ba wai ya bari ba. Sannan akwai wani batarwa da shaitan yake wa mutum. Shaitan yakan zo ya riya maka cewa riya fa kake yi dan ka fasa yin aikin. Akwai mutumin da zai gaya maka cewa shi bai son zuwa sallar jami'i ne saboda yana jin kamar riya yake. To wannan shaitan ne yake ziga shi. Shaitan zai dinga sa mishi cewa ai in kana zuwa da wuri kullun ana ganin ka, to za a dinga yaba ma a ce ai wani baya fashin sallah, to da ka dinga yin baya baya, to kar ka yadda ka ji wannan zuga. Yi kokari ka gyara manufar kaɗan ne in mariyanci, amma kar ka fasa yin aikin. Ina fata mun gane. Wato idan kana jin wani abu a ranka da ke nuna maka kamar kana yin riya, kar ka ce bari ka bar aikin gaba ki daya, a'a yi kokari ka gyara niyyar, yi kokari ka gyara abin da zai zama ya raba ka da riya. Ya ake gyaran niyya shine kullun ka daga kokarin kana tunawa kanka cewa kai ni fa lahira nake nema da wannan abu. Yi kokari ka dinga yin addu'a neman cewa Allah ya karba maka wannan aikin, kuma Allah ya raba ka da riyan, kamar wacce addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ne maka shirka ina sani, Allah wanda nayi kuma ban sani ba, Allah ka gafarta mini. Da kuma addu'a ta neman karɓar aikin. Kalli girman Annabi Ibrahim a gun Allah subhanahu wa ta'ala, shine Khalilur Rahman, shine shugaban addinin tauhidi gaba kida, amma da yayi aiki haka yake addu'a yana cewa rabbana taqabbal minna. Da haka duk sanda kai aikin alkhairi ka dinga bin bayan shi da addu'ar cewa Allah ya sa dan kai, ya Allah ka sa dan kai nayi, Allah kuma ka sa cewa ka karba. To ina kuma makomar mutum bayan yin aiki na alkhairi sai ya ji an zo ana yaba mishi, bai nufaci yabon mutane ba, amma su kuma mutane sun ga abin da za su yaba a ciki. To ina makomar daɗin da kake ji sanda ake maka yabo? Domin wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam, duk sanda kai wani abin arziki idan aka yaba maka to za ka ji daɗi. To wannan babu komai, domin wannan ɗabi'a ce ba abin da ka nufata ba kenan. Idan ka yi ma mahaifinka abin arziki, ko ka yi ma 'yan uwanka, ko ka yi ma almajiranka ko 'ya'yanka, ko ka yi ma al'ummarka wani abin arziki, sai suka ji daɗi suna yaba maka, to za ka ji daɗi kai ma a ranka ko? To wannan babu komai. Matuƙar yabon bai sa ka juya ka ce to bari ka ci gaba da yi don su ba, ba wai don Allah ba. To akwai kuma ayyukan da ana so lallai in za ka yi su ka bayyana, shine kamar sallah ɗin. Bai daga cikin uzuri ka ce bari ka bar zuwa sallah saboda ka kai riya. Haka zakata wajibi, zakata farilla, ana so ta zama a bayyane, kar ka ɓoye wajen bayar da ita idan ba a san kana bayarwa ba, saboda rukuni ne na musulunci, sha'ir ne. Haka kamar shigar da ake yi a so, ana so a saka sutura mai kyau ran da za a je aikin sallar Idi ko sallar Juma'a. To wannan ma shigar da ake yi mai kyau ba wai riya bace ta ba, domin sha'ir ne na addini. Ina fata mun gane wannan. To irin waɗannan ayyukan su ba a so ka ɓoye su don tsoron kada riya, sai dai ka ji tsoron riya amma kuma ka ɓoye su. Ya zama kana bayyana su amma kuma kana yin takatsantsan kada riya ta shigo cikinsu. babu shakka hadarin da ya rajawa jama'a domin kamar da yazo a cikin hadisi na cikin sunan Abi Dauda cewa tana sadadawa ta shiga cikin ayyukan mutane kamar yadda bakar tururuwa ke sadadawa ta wuce ta cikin bakin duhun dare ta wuce ta kan wani bakin dutse ba wanda ya san ta wuce a wajen in ba Allah da ya halice ta ba to haka rai take shiga cikin ayyukan mutane ba tare da sani ba dan haka wajibi ne ga bawa ya zama yana jin tsoron riyan kullun yana mu'ahadantar ayyukan shi na alkhairi yana tsorata wa kanshi hadarin da ke cikin riya kamar yadda magabata suke zamu saurara anan saboda kurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda malaka yake cewa babul islami yahdumu ma qablahu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.